gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan yammaci sannu mu da saki saduwa da ku a cikin shirin kowanne gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasa ya bayar da dama sunana Ibrahim Isaac dan kwarano ina tare da abokin aiki
Adamu Suleiman Muhammad
to da Allah a biyo mu Masha Allah Adamu barkanmu da juma'a.
To Ibrahim da fatan an wani cikin koshin lafiya.
Alhamdulillah. Ya siyasa?
To siyasa ga ta nan tana ta kadawa daga wannan sai wancan.
Ai shine fa. Matsalolin kasar kuma ka san kusan su ne waɗanda suka fi daukar hankali
cikin al'amuran siyasa. Zaka iya cewa kamar yadda al'umma suke kallon yadda al'amuran siyasan yake wakana ana maganin ƙaba kai yana da kumbura.
Wannan haka yake. Tunda koken da ake ba ga iya bangaren abin da ya shafi harkar tsaro ba.
Na'am.
Tsadar rayuwa.
Kullum
kayayyakin masarufi sun tashi abubuwa na wahalhalar rayuwa kullun ana ganin cewar talaka kamar bai samu wata gamsuwa ko kuma nasara a karkashin mulkin da yayi ruwa da tsaki wajen kafuwarsa ba
kuma ana gani har yanzu hakan ba kamar ba dauko hanyar da za a samu ruwa da shi dan kasa mafita akan wannan yanayin ba
to sai dai wannan ka san tunani ne wanda ya saba da ra'ayin waɗanda suke yi wa gwamnatin hidima ko kuma suke bata kariya game da manufofinta irin su Musa Mujahid Zaitawa
yazo yana kalubalantar mutanen da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba su makamai
na'am yana ganin kamar gazawar su ce ta janyo har ake yi wa gwamnatin irin wannan cari akan matsalolin kasa wanda kuma yana ganin akwai manufofi ko kuma ci gaba da ya kamata a ce su waɗannan masu makamai sun tallafa wajen gaya wa al'umma cewar lalle fa ana yin abin da ya kamata a ce kulliya ta biya kuɗin sabulu
Allah ya ara musu damammaki da za su iya kokarin su wajen kare muradu da kuma takiri na harkokin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake da niyya mai kyau da kudiri da kuma aiwatarwa akan arewa wanda kuma suka gaza wajen kare wannan muradu wala ta bangaren aikace-aikace da ake wa arewa wala ta bangaren tsaro da aka kawo wajen yaki da ta'addanci wanda yau a jihar Kano an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Kano amma yanzu ake nema a siyasantar da harkar tsaro a Najeriya da kuma a jihar Kano a kafafen yaɗa labari inda duka bude zaka ji ana adawa da gwamnatin Buhari ba tare da ana samar da waɗanda za su zo da hujjoji ingantattu kamar yadda muke iya kokarin mu akan kare muradu su kuma da suke rike da madafin iko sun gaza aiwatar da wannan lamari yadda zai zama cewar har ana zuwa ana fashin baki ana
su kake dora wa laifi cewar sun gaza wajen ba gwamnatin kariya
dole an dora musu laifi saboda me su suke da dama a hannun su da za su iya kokarin su kamar yadda suka yi alƙawari suka rantsa da Alƙur'ani akan za su kare duk wani adawa da wani interest wanda ya shafi gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari.
To aisha nake sai da hujja sannan daman za a kare gwamnatin idan har ba hujja da za a iya karewa akan matsalolin da ake kalubalanta ta kaga laifin su kenan.
Dan uwa rano hujjoji ga sunan a bayyane yanzu a duk arewa babu jihar da take zaune zaman lafiya wacce take samun ingantaccen tsaro illa jihar Kano. Wannan ma ba karamar gagarumar nasara bace in kai hada da kwatankwaci da lokacin gwamnatin PDP wacce a jihar Kano aka zo aka kashe mutum saboda dubu a rana daya a jihar Kano.
To kaji
Musa Mujahid Zaitawa
shi yana ganin waɗanda aka dora aka ba mu kamai laifin su ne
ai tunda kaji yana cewa kamata yayi a ce sun kokarin ganin bawa ita kanta gwamnatin kariya saboda yana cewa akwai abubuwan da ake yi din
to ka san bata kariyar ne kamar yadda nake tambayar sa sai da hujja za a iya fitowa ai a kare gwamnatin ko kalubalantar gwamnatin da ake yi mafi yawanci a kwanakin nan kaga musamman al'abarin da shafi tsaro ana ganin cewa gwamnatin kamar ta yi rauni ko kuma ta gaza
kaga san ana ta kiraye ana kallon gazawa ta kansu su shugabannin da suke jagorantar
rundunonin tsaro wannan hake
wanda ake ganin kamata yayi a canja su a kawo waɗanda ake gani za su bada gudunmuwa tunda su ana ganin wai sun taka rawar da za su iya takawa to kamata yayi su kuma wasu su zo su ma sai su dora daga inda suka tsaya
wannan shawara ka san tana daga cikin abin da su kansu jagorori ko kuma shugabanni na majalisar dokoki ta wakilai da ta dattawa sanata Ahmed Lawan da kuma Femi Bajabi Mila suka ga yawa shugaban kasa a ganawa da suka yi da shi a baya bayan nan to amma kaga bisa dukkan alama shawarwarin nasu watakil ba a kai ga fara daukar su ba tunda har yanzu ba a ji wani motsi
da babu wani abu gagarumi da aka ji ko ita gwamnatin ta bara akan wancan kiraye-kiraye
to duk da haka dai akwai kuma su ƴan siyasa da suke jin cewar bai ma fa kamata a rika cewa a shirye su waɗannan jagororin da nunin tsaro ba
kura baban Maryam yana daya daga cikin masu irin wannan ra'ayi
tunda kaga yazo yana cewa babu dalilin da zai sa a shirye su in an shirye su ma ba lalle a samu mafita
ba
wai kaji mutum wa ina cewa a cire jami'an tsaro wallahi ba sune matsalar Najeriya ba ba wani wanda yake janyo kasa masifa da masifa irin zaluncin shugabanni
to amma ba laifin nasu bane ba su shugabannin ake so a ankarar da su na cewar a fara awan gaba da su wadancan shugabannin a hukumomin tsaro
babu hujja da za a cire shugabannin tsaro bari kaji babban abin da yake kawo matsalar rashin tsaro a Najeriya dan majalisa ya dinga daukan albashin mutum dubu a kasar nan wannan miliyan 15 din da ake ba shi na mutum dubu a dauki kudin mutum 900 a dinga ba shi kudin mutum 100 mutum 900 duk watan duniya a dinga zuwa mazabinsa ana samu mutum 900 ana raba musu dubu 10 domin wani ka ba shi dubu 10 ka tallafe shi ka tallafa rayuwarsa zai iya jari da ita
amma idan dai su har ka zabge musu haƙƙinsu kana jin wannan zai ba su damar su gudanar da aikin da aka kuka zabe su su je
to wannan aiki suke yau ka ce duk mazabin wannan ƴan majalisin za ka babu wani aiki da suke
hanya mai sauraro zai yadda da kai bacin ga al'umma suna fitowa suna yaba wakilan nasu
ina ban da mamaki ƴan radio ina mamaki ko sai dai Allah ya gafarta mutanenmu ka zo ka dinga faɗa abin da ba dai kisa a ce ya zama kiyashi a kasar nan kuma wannan shugabannin su suka janyo wannan kashe-kashen da ake kuma wai a dinga cewa a cire
ba kai talaka na kasa ku me kuke wace rawa kuke ta
lallahi la ilaha illallah ayun aka zo aka ana tallafawa talakawa talaka a zo a dauki jari a bashi wannan majalisun a rage musu albashi ministoci a rage musu a zo a dinga samun talaka ana tallafa musu me laifin ban an ce zo kai laifin wallahi ba za kai ba
haka
kura baban Maryam
kura baban Maryam to shi ma Sheikh Badruddin Kano na GPN mai tafin hannu da ya kawance da Gandujiya ya zo da irin wannan tunani yana ganin cewa ƴan majalisun nan ya kamata a ce sun sabunta tunaninsu ta fuskar irin kudaden da ake antaya musu a siyasance
kamar yadda gwamna bayan ya zauna ya ga mutsara tsakaninsa da ƴan majalisar tarayya da na dattawa da sauransu yadda kowa zai dauki bangare nashi a cikin jaha mai albarka misali a ce ƴan majalisar tarayya kowanne akalla a wata yana daukan kamar naira miliyan 24 da constituency folder da allowancinsa misali a ce barshi ma kawai miliyan 4 yake kashewa wannan kudin constituency project almost miliyan 20 duk watan duniya a ce ya zabi mazaba guda daya ya siya mata wannan office mazauni ne na wannan mazaba na yan unguwa wanda ake kiransa community house idan ya siya musu wannan misali idan ya ce a cikin shekara karkamanta zai sama wa wajen mazabu guda 12 ko kuma guda 10 wannan jaha tasa kaga duk wannan duka wayannan imaji suna mu idan aka ce kowace local government ta Najeriya ko kuma arewacin Najeriya su yi irin wannan gwamnati ya saka su a gaba akan ai wannan kaga ni kowace mazaba zai kasance cewa a cikin shekara an saba mata mahalli nata wannan mahallin shine za a dinga amfani da shi kamar su kuma sanatoci sai a ce to su kuma wannan office din da ƴan majalisu suka samu su kuma su za su furnishing din su kujeru da abubuwan amfani da ake yi na office Allah suna samun kamar miliyan 36 a duk wata wannan miliyan 36 ko da miliyan 6 ma suke kashewa wannan miliyan 36 sun sa ta a wajen samar da kayan aiki na wayannan mazabin da suke da su a inda suke wakilta Toba
kaji Sheikh Badruddin ko to wannan dai al'amari ne da tafiya ake kullun shawarwarin kullun karuwa
yana da dakawa kuma kullun za ga al'umar ai suna ta dada baza komar su akan hanyoyin da su kansu wakilai da kuma wadanda aka zaba
wannan hakan
kai daban-daban ake ba su wannan shawarwarin
to Allah dai ya mana jinai
mun kasan dan watan da muna batun wakilcin ne da wannan ina ga zamu leka yankin karamar hukumar Tarauni
na'am
kai SA Nasiru Aminu wanda ya zo da jinjina ga wakilinsu
Honorable Hafiz Kawu Ibrahim kenan
Honorable Hafiz Kawu godiyanmu ba za ta kare a wurinsa ba sakamakon irin alkhairi da ya shigo mana da shi wannan karamar hukuma wanda a siyasance a bangaren dan majalisar tarayya ba mu taba ganin irin wannan al'amura da suke wakana a karamar hukumar Tarauni ba irin a wannan lokaci
kana idan fa kace ba a taba ganiwa kana so kace na bayan duka ba wanda ya komai
a ba za ka ce gwamnati babu abin da ba wanda ya komai ba amma kana duba fifiko ne mun zo mun yi magana akan office buda office din nan taimako ne ga karamar hukuma domin karamar hukuma ta rauni bace taba ganin wakili wanda ya buda office dan gana da mutane baya
amma buda office din kaman alfarma aka ce ake nema aka yi wasu ayan karamar hukuma ta guta ta rauni kenan
a'a alfarma ce a siyasance kowane lokaci kana so ka ga wakilinka ko ka sanar da kudurinka cewa ga abin da yake damun karamar hukumar ku amma baka da inda zaka je
amma dama ba dan abin da aka zabe shi ba kenan
gana da al'umma yan majalisar tarayya ba kowanne ne ke bada dama yan jam'iyya da sauran yan karamar hukumar su gana da shi ba
to kaji SA Nasir Aminu Taroni
yake
goyen bayan gidan Comrade Hafiz Kawu Ibrahim a Taroni ko da yake yanzu honorable ne ba Comrade
ba ya tashi daga Comrade ya koma honorable
to Adamu tunda mun gama da taronin mu ji ga mataki da majalisar dokoki ta jihar Kano ita ma ta dauka
ka san a kwanakin baya yan majalisar suka tumbuki shugaban masu rinjaye na ita wannan majalisar honorable Labaran Abdul Madari
eh da ke wakiltar warawa ba
eh karamar hukumar ba
ka san tun daga wannan lokaci cece ku ce ake tayi an kasa gano kun wane ne ne
to ai ka san shi magoya bayan shi Madari suna fitowa suna cewa har yanzu ita majalisa bata fito ta faɗi wani gamsasshen laifi da ta rika akan matakin sauke shi daga waccan kujerar ba
to amma kaga a baya kuma majalisar suna cewa ai sun yi ne dan aiki ya fita fiya da kyau musamman tsakanin su da gwamnati
eh tunda suna cewa akwai raunin alaka tsakanin gwamnati da bangaren ita majalisar
to daga cikin dai waɗanda suke jami'an gwamnatin ne wata kila a baya kaga tunda SA ne a baya irin su Aminu Bala wale suna ganin cewar tabbas fa a yanda suke kallon abin da hujjojin da suka rika ta fuskar binciken da suke yi wannan yan majalisun ba abin da yasa suka yi wannan sai san zuciya
a jam'iyya ita take bada majority leader Madari dinna suka bada shi amma saboda wani biyan bukatar ku kuka cire mutumin nan
nan gwamnati hujja ka cewar sun yi wa jam'iyya karan tsaye
saboda mutum jam'iyya ce take bada majority leader Madari nan
sai ta baka tabbatar da cewar ba su samu hadin kai wajen tabbatar da wannan hukunci ba
tar maka yanzu waɗanda aka suka sa hannu ma aka cire Madari wallahi da sun sani suke domin kuskure ne domin Madari ya tsaya akan bukatar talaka ya tsaya akan kare mutuncin
su akan wace bukatar suka tsaya
wallahi san zuciyarsu ne
menene san zuciyar
fito su gaya wa al'umma ga abinda Madari yayi wanda ya saba wa talakawan jihar Kano da jam'iyya da gwamnatin mu ta Dr. Abdullahi Umar
san tabbatar da cewa idan aka cire shin aka canja shine abubuwa za su fita ya tsakanin hadin kan tafiya tare da tsakaninsa da gwamnati
tabbatar duk abinda aka yi sun fi kowa sani mallam dan uwa akwai maganar da ba za ta faɗi a radio ba
to kaji Aminu Black
ba SA ba
kaji ya ce ya ma shirya a tafi kotu
ya shirya a tafi kotu ya ce kuma kamata ya ita jam'iyya ta dau matakin ladabtarwa akan su yan majalisa
tunda har sun yi abin da ya saba da tsarin jam'iyya ko to Allah ya mana jina gari akwai Habibu Indabawa mai yangu-yangun kuma shi ya kasan shine shugaban kungiyar APC Media Forum
ya zo ne da jinjina ga ɗaya daga cikin wanda suke dafawa gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje
wajen cin nasarori a siyasance kenan a
karamar
kumar gezawa ko
Murtala Alhassan Zainawa ya ce wai shi yayi maganin kawar da cutar lasa a jihar Kano
yukan Allah
to kuma shi dai naga ai ba likita bane ba ko
to bari mu ji hujjojin da ya rika
ya zama wajibi me yaba wa jagoran gezawa Murtala Alhassan Zainawa yanda shi ba dakta ba shi ba nasun ba kuma shi ba unguwar zuma ba amma ya tsaya kai da fata sai ya ga an kawo da lasa a jihar Kano domin duk wanda ya ga yanda aka bashi gwanjan nan na kayayyakin gwamnati inda duk ministry duk ma'aikata idan yaji a kwashi wannan karafan sai an tabbatar an tsaftace wannan gurin an kori bera an kori jaba an kori gafiya an kori duk wani kwaro da yake kawo cuta a jihar Kano
to wannan abin da me ya kawo akai ita wancan gwanjo din
ai ka'ido gwamnati kenan duk shekara sai an yi gwanjo to sai gwanjan nan ya fada wajen aminin gwamna masoyin gwamna kuma mai taimakon al'ummar jihar Kano kuma mai taimakon yan jam'iyya
amma dai jihar Kano babu wanda ya cancanta ai masa gwanjan nan sai aminin gwamna
karasa jinjinan mu kai tsaye ga shi wannan jagoran na gezawa Murtala Alhassan Zainawa
To kaji kaji hujojin inda ba
amma kaji an ce an yi gunjan kaya to gunjan kaya wannan sai ya kawo karshen cuta
to shine dai
to Allah ya kiyaye
amin ya rabbi to Adamu tun da batu muke na masu yiwa gwamnatin hidima ka san akwai daya daga cikin kwamishinonin gwamnatin Gandujiyar da aka wayi gari da labarin cewar hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC
tayi
awon gaba da
shi
honorable Mutari Ishak ya kasa yi
kwamishinan ayyuka na musamman
kwarai da gaske to shine wanda aka ce ita hukumar EFCC ta zo ta kama bisa zargin karkatar da aka lar wasu miliyoyin kudade lokacin da yake shugabancin wannan karamar hukuma ta birni
ta wannan kamu ita hukumar ta EFCC ta wallafa shi a shafin ta na Twitter wanda take bayyana kama tsohon shugaban karamar hukumar ta birni kuma kwamishina a yanzu honorable Mutari Ishak ya kasa
shi kansa jami'in hulɗa da jama'a na wannan hukuma shi ma kaga yayi bayani cewa lalle sun yi wannan kamu to yan siyasa da ba su ganin zaro sai sun tsinka sun fara samun abin fadi
Halima Iliyasu Mandawari tana daya daga cikin waɗanda suka zo da jifan wannan kalubale na shi kama Mutari Ishak ya kasa
masu zargin cewa gwamnatin General Muhammadu Buhari ba ta yin adalci to yau gashi a jihar Kano dan jam'iyyar APC EFCC ta kama shi yana matsayin kwamishina a jihar Kano Mutari Ishak an kama shi da zargi da ake masa na kuɗi da isama da fadi da su yana ciyaman na municipal miliyan 66 da kuma kasuwa da ifitar shaguna a jikin makarantar kofar Nasarawa suka siyar da su da naira 30,30 da suke cirewa duk wani kansila a municipal ba tare da yana so ba to ainihin wannan ya nuna gwamnatin Buhari gaskiya take yi
to amma Haji Halima wani zai ce ina gaskiya ga gwamnatin da ake garin kusan waɗanda suka tattara a cikin ta ana zargin su da rashawa da cin hanci
a'a ana cewa yaran shi aban sharri muka yi masa ƙarya muka yi masa to EFCC dai hukuma ce mai zaman kanta kuma wannan ya isa ishara ga baffa babba dan Agundi duk da cewa dai na fara ganin ka fara dan gyarawa sakamakon kiran yake ranye da nasiha da honorable Sha'aban Sharada yake maka sauro mai hana giwa bacci ɗan karota naji har kana cewa za a fassara hukuncen karota da Hausa to lalle a fassara shi da Hausa ka raba ɗan karota domin su san ma yanda dokar titi take
to kaji Halima Iliyasu Mandawari sai dai kuma ka san a cikin kalaman nan ta takarkare da
hukumar
Karuta tana ganin cewa shi baffa babba dan Agundi dake jagorantar wannan hukuma ya kamata i rika yi wa jami'an sa training yadda za su rika tafi da aikin su tsakanin su da al'umma to ka san akwai wani aiki da hukumar ta fara a kwanakin nan samame zuwa kayar zuwa shaguna wai ana kama gurjabin magunguna da jabin kayayyakin abinci
da kuma baka ga yunkurin da ita hukumar ta so ta yi a kwanakin baya bana cewa za ta tashi yan kasu war waya ta farm center
wannan haka yake to ai wannan kaga kusan ana iya cewa a bayyane take tana da hurumi tunda kamar din da taje take tashi din kan tituna aka zo aka kasa
kai amma akwai yanda suke bayyana cewa gundarin kasuwar bata shafi kan titi ba su nan da ake cewa za a canja musu matsuguni daga nan zuwa can kasuwar
Dangoro ba wanda Dangoron nan ma kuma ka san ba ka manta ba akwai wanda muka karba hukuncin sa tun makon jiya yazo yayi magana daddadai mun samu tangardan na'ura kuma har yanzu mun kasa samun muryar nan tasa da zamu iya sanyawa eh to daddai suna daga cikin abubuwa na hukumar Karotan da waɗansu suke ganin cewa kamar ta saki layi ba akan ka'ida take tafiya ba musamman shi wannan aiki na kwanan nan kaga na kai sama
mai shi fulawa da kuma magani sai ake ganin kamar su sauran hukumomin da suke da ruwa da tsaki gurin yin wannan aikin sun gaza ne
to shine dai to akwai
gwani Malam Tasu Iliyasu
daga Kumbotsa ba
shi yana godiya ne ga shi shugaban hukumar ta Karota babba babba
da kuma daga gaske tunda ya ce wannan al'amari da yake sun gansu kuma zai cece al'umma sannan kuma dai yana da hurumi da ruwa da tsaki wajen aiwatar da wannan aiki
kuma dukkanin MD muna kira gare su su yi koyi da wannan MD na Karota kasancewar waɗannan ayyuka da yake ayyuka ne masu kyau wanda su tabbatar da lafiya da kuma zaman lafiya a faɗin jihar Kano
su ma MD da kake kira su ma su zo su shiga hurumin da ba nasu ba kamar inda shi ake zargin yake tare iyaka kenan
to ai shi bai iya tare iyaka ba domin gwamnatin tarayya ta yi wata doka ta tax force wanda ita ma gwamnatin jihar Kano tana ciki kuma MD ko kuma hukumar Karota tana cikin wannan doka ta tax force
amma ka bibiyi dokar kai ka tabbatar da hujjar hakan
eh to masana sun tabbatar da cewa akwai wannan doka kuma hukumar Karota tana ciki shi yasa muke ganin cewa wannan abu ne yake abu ne mai inganci
ni ce nake kawai ita hurumin ta akan abin da ya shafi wata kil sifiri da tsaftace tituna ne
a'a ba haka bane Malam Ibrahim yanzu kamar kai kana cikin jirgin ruwa sai jirgin ruwan nan ya huje kuma ga wata dama da kake da ita wanda zaka toshe inda ruwan nan yake hudu a zubowa shin zaka jira ne sai ma'aikata sun zo sun toshe ko kuma zaka toshe ne domin kanku halaka gabaki daya
to kaji gwani Malam Tasiru Iliyasu Sai dai ka san yana gama magana sai muka karɓi gwagwancin Ibrahim Ahmad Umar.
Excellency tsohon dan takarar gwamna.
Kware da gaske.
Eh. Wanda shi kuma yazo yake cewa abinda hukumar Kano ta take yi abu ne mai kyau. Amma yana hurumin bisa doka.
To dai tambayar da kullun ake jefawa kenan.
Yanzu kamar mu da muka zauna a Lagos, kana yawo akan hanya zaka ga ana saida takarda da zaka siya littafi ne ka san abin da in ka karya doka ko a kotu ko a wajen dan sanda saboda a kiyaye a kama ka. To amma abin da muke kira da lauyoyi ku buga takarda da Hausa da Turanci a fassara menene hurumin da ya tsaya iya na karota wanne ne ba hurumin ta ba domin ni na kasa gane wannan abu a matsayina na ba lauya ba.
Kaddara abin da kake faɗa ba hurumin ta bane duk da shi an ji shugaban hukumar yayi bayani dalla-dalla cewar suna da hurumi a cikin irin wannan aiki. Menene laifi inda har tsaftace al'umma din ne daga gurbatattun kayayyaki?
Ina kira lauyoyi kamar kai da kake aiki a nan gidan radio babu yanda za a yi a dauke ka inji ka je kai matsa gida a makotanku. Division of Labor ne kowa da aikin sa. Ni ba lauya bane amma
aka ce an yi committee na hadaka da za a yi shiga ai wannan aikin mai laifi.
Committee na hadaka akwai wanda yake zama daidai akwai wanda yake zama ba daidai ba wannan lauyoyi su za su yi interpretation su fassara doka cewa karota suna da hurumin shiga ko ta ina su hukunci
haka. Dama shine kalubalen da ake magana dokar din da hurumin nasin ne ko ba hurumin amma abin da ma an yadda kowa yadda abu ne mai kyau bai kamata a rika sayarwa da mutane jabin kayayyaki suna ci suna samun cituwa ba. To Allah ya manaji nagari tunda mun shiga harkar abin da ya shafi wata kila alaka da kasuwannin mu leka kasuwar Sabon Gari.
Kasuwar Sabon Gari da take ta fama da cece kuce na rashin shugabanci ka san gwamnati ta tura musu da waɗanda za su jagoranci ita kasuwar.
To kullun da yake kuma ake yi dangane da yanayin yadda shugabanci ke tafiya ita wannan kasuwar.
To za a iya cewa su shugabannin akwai rauni a tattare da lamarin su kamar yadda su ƴan kasuwar suke aimbatawa.
Kaga akwai irin su Awwal Ibrahim da yake cewa rashin shugabancin kasuwar ya jefa su ma a matsaloli da dama wanda za a ji kai ga bakin sa.
Hukumar kasuwar Sabon Gari ta Abubakar Limi Market sun turo mutanen su sun sanarwa cewa lallai mu cire furabin solamu nan zuwa wani lokaci. Idan ba mu cire ba za su cire mana saboda sun kawo wata sola wanda suka ba sa a cikin kasuwar Sabon Gari saboda wanda ya ga dama ya aike da ita wanda bai ga dama ba akan me za a tilasa shi a ce dole sai an cire mar solarsa dan muna amfani da abubuwa da yawa tasu ba za su yi mana amfanin da muke so ba
kuma dama ba shawara ku suka saka waccan sola din
ba wani wanda ya shawara da mu kuma ko a misali ma dan an zo an yi shawara da kai sai a ce dole sai ka cire ta ka daina amfani da ita ka sa wata
wannan kana ganin ba kawai cin magana kake ko ce zaurancan naka ne kake ba ka tabbatar da cewa su suka na kusa solar
kowa duk wanda yake cikin kasuwar Sabon Gari ya ga yanda suka turo mutanen su da lasifika suna sanarwa cewa sun sa daga nan zuwa wani lokaci lallai mu cire solar idan ba mu cire ba za su cire mana.
Awwal Ibrahim kenan daya daga cikin masu gudanar da kasuwanci a kasuwar Sabon Gari.
To ai ba iya shi kadai ba.
Akwai Tijjani Ladan wanda shi kuma yake kira da gwamnatin Kano ta yi duba akan waɗanda ta turo ta ce su jagoranci ita wannan kasuwa ta Sabon Gari.
Yau an sa ɗan kasuwar Sabon Gari ya zama wani abun tatsa a samu kuɗi. A cikin rumfarka ce fa zaka canza kanta sari ya cinye ta kuɗin ta daban. In kyauran kai riga lalace zaka yi canji kuɗin sa daban.
Wai kuɗin mai aikin ne duk wannan zaka biya.
Wai kuɗin mai aiki ba wani rasidi ne ake yawo da shi ni kaina nan.
Shi ma kai da shagon naka banda kuɗin da kake biya na shekara na haraji.
Banda kuɗin haraji. Yau in haya kake ka biya mai haya kuɗin rumfa. Ka zo ka biya tax force na shekara. Ka zo ka biya na state government. Ka zo ka biya na shara. Duk abun nan da ake yi gabaki ɗaya ɗan kasuwar Sabon Gari bala ya ishe shi haraji ta sama ta ƙasa ba inda ba bulloma da shi. Wai ka duba kaga an dauko wani kamfani daga kudu ya zo ya kafa mana sola a kasuwar Sabon Gari.
Shi kamfanin da kudu kana ganin ba daga yayin gwamnatin bane akai wannan.
Ko da yayin gwamnatin yau shugaba Bahaushe dan Najeriya dan Kano bai kishin dan uwansa.
Malam Tijjani Ladan guda cikin ƴan kasuwa a kasuwar Sabon Gari. To Allah isa a kawo mafita a cikin wannan al'amari.
Amin dan uwa.
Adamu ai ina ga anan zan yi sallama da kai.
To dan uwa ni ma kafin mu yi sallama da masu sauraro anan mun karbi wata sanarwa ta kungiyar dan sarki Political Awareness Kano tana sanar da sunayen shugabannin ta kamar haka. Adamu Ibrahim Mekoriya a matsayin shugabanta sai kuma Yusuf Imamu Kwaru wanda yake zaman a sakatare na ita wannan kungiya, Hamza Lawar Rugu ma'ajin ita wannan kungiya, sai Awalu Idris Kura wanda yake zaman jami'in hulɗa da jama'a, sai kuma Honorable Haruna insha Allah yake zaman mai taimaka kungiyar ta bangaren fuskar shari'a, sai kuma Mustafa Usman Science wanda yake zama shugaban matasa na ita wannan kungiya, sai Hajiya Binta da Kali wadda take zama shugabar mata ta ita wannan kungiya, kana akwai Umar S Adam yake zaman sakataren tsare-tsare.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Tuma sauraro a madadin dukkanin abokanan aiki a Nasir Salisu Zango, Salisu Baffayo Kale Shatima da kuma Ibrahim Isaac Dan Uwarano da muka hadu muka gabatar da shirin. Sunana Adam Muslimin Muhammad, nake cewa assalamu alaikum da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.